بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu aka muna safir alhamis 6 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda daidai da 7 ga watan 4 shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah shine cassette na 32 cikin jerengen karatuka da muke gabatarwa tafsirin alqur'ani mai girma ga ƴan uwa mata a wannan makaranta ta mai albarka wato Darul Hadith Salafiya wanda ke number 4 Madarkacin Gaskiya Out Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da albani gina dan cimma manufofin sa na da'awa da fatan Allah da nifi taken karatun shine karatun Qur'ani Al-Qur'ani mu'jizar mu'izoji idan ba manta ba hawoce ba muce ba muna bayani akan aya ta 21 a inda jiya muka kwana muna tattauna bayani da al-Imam Qurtubi ya zuba a littafin sa a tafsirin sa na bayanin hukuncin gina masallaci akan kabari wanda haka ya jawo hadisin kuma ya hada da hukuncin hotuna da ake rubutawa ko ake dauka ana sanyawa a masallatai da wurare da ake girmamawa na waliyai ko kuma da sauransu wanda ajiya mun ji karara bayani cewa waɗannan hotuna da wannan masallaci da ake bi halarsa ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to muna bin Qurtubi ne sai malam ke ce hadha lafzu muslim wato lafazin makaranta cewa inna sha'ulaika kana fihi murajulus salih fama idza kana fihi murajulus salih fama tabanu ala qabri masjidan wa sawaru fi tilka suwar ulaika shirarul khalq indallahi ta'ala yawm alqiyama mun ji annabi cewa waɗannan masu wannan aiki su ne mafiya sharrin halitta Allah madaukakin sarki ranar alqiyama malaci hada lafzu muslim wani lafazin muslim ne qala ulama'una Imam Qurtubi yake cewa malaman mu sai suka ce wa hadha yahrumu 'ala al-muslimina an yattakhidhu qubur al-anbiya'i wal 'ulama'i masajida wannan yana haramta duwa yana haramta ga musulmi su dauki kaburburan annabawa ko kuma kaburban malaman su su mai da su masallaci ma'ana su shigo da su cikin masallaci warwar a'immatu an abi marsad ganawi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul la tusallu ila alqubur wa la tajlisu alaiha malaman hadisi sirwayto hadisi daga abu marsad al ganawi ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tusallu ila alqubur ka ku sallah kuna fuskantar kabari wala tajlisu alaiha ka kuma ku zauna akan kabari ka ku yi sallah ka tasa kabari a gaba kamar da muka sake mara ne za ku yi kabari koda Allah zaka bauta wa shi kadai amma zama kabarin kake fuskanta annabi ce kar kai haka ina fatan fahimta to kun ga kenan aka shigo da kabari masallaci definitely za a yi haka kenan sannan annabi ya ce kar ku zauna a kabari in ka je makabarta to kar ka zauna akan kabari wannan hadisi malaci hada lafzu muslim hayya wannan lafazi na muslim ne ai la tattakhidhu ha qiblatan ma'ana in ji Qur'ani yace kar ku dauki kabari ya zama alqibla fatusallu alaiha sai ku yi sallah akan ta au ilaiha ko kuma kuna kallon kabari din kama fa'alal yahud wan nasara kaman da yahuda da nasara suke aikatawa fa yu'addi ila ibadati man fiha domin hakan yana kaiwa ga bautawa waɗanda ke cikin wannan kabari din kama kana sababu fi ibadati al-asnam mallan yace kamar yanda hakan nan shine zaman sanadiyar bautawa gumaka je mun baku wannan tarihi in za ku tuna ko tarihi mutanen annabi Nuhu ko Buddha waye uka wa nasara ko me dalilin bauta musu daga irin haka ne mallan ce fa hadzara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an mithl dalika da haka manzon Allah yayi hani akan irin haka wa saddad zara'i almu'addiya ila dalika duk wata kafa za ta kai abauta wurin da ba Allah ba manzo Allah sai bi wannan kafafe da kofofi daddode su wa kala yake cewa ishtadda ghadabullahi ala qaumin fushin Allah ya tsaranta akan mutanen da ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida waɗanda suka dauki kaburburan mutanen kirkin cikin su da anbiya masallaci salihan bayin cikin su suka mai da su masallaci to fushin Allah tsanta akan wannan mutane mallai ci gaba cewa warawa sahihani an aishata wa abdullah bin abbas qala da imam bukhari imam muslim to hadisi daga nana aisha da abdullah dan abbas Allah kara masa yadda suka ci lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ciwon rasuwa ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dafika ya dora khamisatan lahu ala wajihi manzon Allah sai ya ringa rufe fuskar sa da wani bargona sa fai daktamma biha kashafa an wajihi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ya kuntata sakamakon rufe kansa da yi da wannan abin din kashafa an wajihi sai yayi wannan bargona din luba kansa wa qala wa huwa kadhalika manzo Allah yana wannan halin farasuwa zai ciwo ya kai ko ina sai yake cewa la'anatullahi 'alal yahud wan nasara tsidor Allah ta tabbata akan yahudawa da nasara itakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun mai da kaburburan annabawan su sun zama masallatai ma'ana sun shigar da su cikin masallatai a cikin hadisin Aisha take cewa ko da take cewa laula zalika ubriza qabaru haka yasa ma ba a bayyana da kabarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da haka idan kika je aikin hajji yanzu ina fata kun fahimta kakku kulura azagu akwai rauda akwai wajen kabarin manzon Allah ko wanda kake je aikin hajji to kake ce to ya aka samu kabarin manzon Allah a cikin a masallacin manzon Allah wannan shubha ce kulura abinda ya faru shine annabi ya fada wa sabansa cewa mu annabawa inda muka mutu nan ake binne mu kun fahimta to sai ya zo manzon Allah ya mutu ya rasa ina a dakin nana Aisha ɗaya daga cikin matansa kenan kun fahimci abu to dakin matan manzon Allah kuma yana ina ne jikin masallacin manzon Allah misali mu ce nan gaban masallaci ne kun ga farfajiya ne to a ce gidanka ne gidan manzon Allah ne wannan misali sai zo an hada can an gine nan an bar da shi masallaci dan haka manzon Allah da ya fita yake shiga ina gidansa haka ma dan haka ma akwai windows wanda na masallaci da ina suke a gidan manzon Allah kun gane da haka lokacin har wajen ɗakin na Aisha in annabi yana yake kafi yakan je ne ka mata kansa ka ta wanke mai ita tana cikin gida shi kuma yana ina yana cikin masallaci sai ba ta kanta sa soso da sabulu ta wanke mai ta taje mishi haka ina fatan fahimci wannan abin ya halasa ko bai halasa ba ya halasa to sai masallaci zama manzon Allah ya rasu sai masallacin annabi sai zama ya kuntata musulmi sun cika garin Madina kun fahimci wannan abin yanzu wannan masallacin ba gashi kaman yana isa ba bai ma isa sallar juma'a din gaba daya su kamsalawati yana shiga ko to ai za a kai lokacin da kamsalawatin ma inda musulmi sun cika unguwar kuma a ce da kishin sallah din a jami za ga masallacin ba zai isa ba kai ba ma ka ba a yanzu muna buƙatar expansion na masallacin tunda aka sallar juma'a titi ne ba wajen abu kaza da za a ba wannan filayen gaba daya a ƙara da wancan duk muna bukata to sai zama masallacin annabi ya kuntata sai sayyidina Uthmanu wanda shine fara fadada masallacin sabai ga kawai shawara cewa da an fadada masallacin na manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam sai aka yi nazari to sabai ta ina za a fara fadadawa aka duba ce kafa zira'i 60 ko ina za a ƙara to kuma sai ya shiga gidan manzon Allah Allah sa kun fahimta don haka aka hada da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gidajen da ke makwabta sayyida Usman ya kucira kudin sa ba kudin gwamnati ba fa dama kun san Usman mai kudi ne a kudin shi ba kudin gwamnati ba sai sai gidajen da ke gefe haka to gidan manzon Allah dama ba ne sayarwa bane wakafi ne sai aka shigo da shi kun ji yadda aka kenan to bai da zai kuma a ce ba zai shiga cikin dakin Aisha da yake jikin masallaci a ce ba zai shiga ba da aka sabai tunda sun san wannan hadisi din sai masu bar kabarin manzon Allah da na Abubakar a fili ba sai suka yaya sai ga an ci da ga an gine shi sai ga kawan dan daki ne a cikin masallacin kamar da muka faɗa jiya a gidajenmu da aka sa makabarta aka sa masallin dakun abin da muke da suna kaburbura a ciki idan har muna so kada gidajen su zama makabarta gaba ɗaya to sai mu je mu killace inda aka sa sai zama kofar shigowa wayannan kaburbura din sai mu tana da wata kofa ta daban to sai zama shi din wani waje ne daban ba cikin gidajen mu yake ba da haka sabai sai suka killace wannan kabura na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da gari ya gari lokacin al-malik ne ko ne ne haka suka ci gaba da fada har masallacin haikin da yake haka din nan har yanzu gwamnatin Saudiya ma ta ƙara fadadawa ana ce ni dai abu na ƙara fadi ina fatan fahimta dan haka ba an shigo da kabarin manzon Allah da gangan bane saboda a saba hadisan manzon Allah ko kuma dan hakan ya halasa a kai shi ba sai dan ba yadda aka iya ina fatan fahimta shi sai aka dauki matakin killace shi Allah sa kun gane Allah sa mu dace to shine wannan hadisi na Aisha da da Nana Aisha da Abdullahi Abbas suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin halin rasuwa yana fama da jinya sosai a lokacin yake wannan addu'a cewa la'anatullahi alal yahud wan nasara an tsino Allah tabbata akan yahudu nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida sun mai da kaburban annabawa su zama masallatai yuhadhiru ma sana'u annabi na tsoratar da abinda su wayannan yahuda suka ringaye warawa muslim an jabirin qala imam muslim ya rawaito hadisi daga jabir yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an jassasa alqabaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai wa kabari siminti ga wani shi ma karatun in kuna zuwa makabarta za ga wani kabari sun an gama mai wannan tozo din sai a kawo siminti sai a kwaba sai a lullube wannan kabari din ai kuna gan ana yin haka to wannan ba daidai bane ina fatan fahimta ko kuma sai a kewaye shaka da bulo haka sai a kwaba siminti a sassa shaka yace annabi ya hana ai wa kabari siminti wa an yuqada alaihi sanan annabi ya hana a zauna akan kabari wa an yubna alaihi kuma ya hana ai gini akan kabari malan cewa kharrajahu abu dawud wa tirmidhi aidan abu dawud da tirmidhi zuftar da wannan hadisi an jabir daga jabir kale ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an jassasa alqabaru annabi tsira da manci Allah sabata agare shi ya hana ai kabari siminti wa an yuktaba alaiha annabi ya hana ayi rubutu akan kabari din in aka yi mai siminti din sai a rubuta kabarin alhaji wani dan wani wanda ya rasu rana kaza ga watan kaza kafin ya rasu shine famanin sakatari a ma'aikatar alhazai ko a jama'atu nasarar islam ina fata an fahimta to wannan amfani mai zai wa mutum kulli ya kamata mu zauna da hankali ko wai saboda ana son tarihi ne kawai mutane aje tarihi cewa ya mutu kaza wannan tarihin bai wani amfani a wajen shi kun ji dai koma da mene zaka ce dai to annabi ya hana Allah sa kun fahimta annabi ya hana ai kabari siminti yana a zauna ya hana ai rubutu akan kabari zaka wayannan alluna da ake da su a makabarta musamman ka je karo da wahala ka samu kabari wanda ba a mai wani allo akan shi ba a rubuta Alhaji wani ko hajjiya wanci kaza da kaza anguwa kaza ta rasu rana kaza da kaza da kaza da kaza a yi mata wasu addu'a ciki babu kyau jama'a ga kamun jana'iz Nasiruddin Albani muna da shi a nan wajen diya tattaruna a cikin abubuwan da suke bid'o'i ne a makabartu da wajen jana'iza da kamata mutane su nisance shi ina fatan fahimta amma za mu zo mu cewa ya halasta a mene ko za mu zo mu cewa ya halasta a sa in kana so ka rigatar dan uwanka ne to ka sami duwa tsokoko a wasu marmara sai ka kewaye wannan kabari na dan uwan naka sai ka ringa abin nan da su Allah samu dace wannan littafi na Malam Nasiruddin Albani na hakamu jana'iz ina nan diya ta tauna matsaloli dalla dalla fiye da haka sannan babban malamin Allama Muhammad Awwal Adam Albani ya kan tashi wajen kasa 80 ko 120 ne ma to muna ba ƴan uwa shawara a nemi wannan karatu na Malam Albani na hakamu jana'iz zaki fitar duhu da jahilci da matsaloli da ake fama da su na jana'iza zaki samu fa'idoji yadda ake jinyar mara lafiya da yadda ake ba mara lafiya shawara da yadda ke kanki zaki da tali kanki nake samu ki cika da imani da sauransu da bukatar ki neman littafin akamul jana'iz wa bid'uha shine hukuncin kun sallar jana'iza da tun daga wanka tun daga jinya ma ina fatan fahimta ba shine umaridat wa masu abin nan nursing kenan ko tun daga jinya da rasuwa ya ake wajen mutun ya rasu me za a fara masa ya za a yi da kuma magana wanka kafin wanka biyan bashi wane ne kaza da kaza likafani yin wanka yin likafani yin sallar jana'iza binne shi a cikin abin nan in an gama kuma zaman makoki ba na ce zaman makoki da kyau bane duk ma'ana in kika dau littafin zaki kaddo wannan karatun gaba daya kuma ina jin karatukan suna nan a Telegram namu na Darul Hadith Salafiya mu ce duwa zai samu gaba daya an sauke su a ciki ko kuma cikin Telegram na An-Nasiha An-Nasiha TV akwai dai za mu ba ku wannan wurare pages insha Allah wanda ku duba za ku ga samu wayannan karatuka ga suna available kawai yadda take zaki sa kawai fiu zaki dan sauke kawai daya biyu kina saurare zaki amma ga littafin a hannunki kina sauke kasar na daya PPB kibi sai ki samu ilimi da yawa ina fatan fahimci wannan abu Allah samu dace to da haka kaman da muke ji mallan ya faɗa din nan cewa annabi ya hana Jabir ke cewa annabi ya hana a kabari siminti sannan ya hana a rubutu ko kuma a zauna kabari sai cewa an tuda annabi ya hana a ringa taka kabari maza masu zuwa binne makabarta masu binne mutane a makabarta hankalin ku ringa lura in kun je a daina taka kabari saboda kabari duk da kake yin tun ya mutu to amma a wajen Allah mutum musulmi yana da daraja ko ba ya rasu ina fata an fahimci wannan abun haka nan annabi ya hana yawo cikin makabarta da takalmi in ka je makabarta to in zaka ci cikin kaburga sai ka cire takalman ka a gefe ina fatan fahimta wasu malama suka ce kana shiga makabarta ne ka cire takalman ka gaba daya me yasa wallahi shi san hikimar haka din tunda gashi an ce a sallar takalmi kuma an ce ka shiga makabarta da takalmi wallahi alam ina fatan fahimta sallah da takalmi dai annabi ne ce ayi imamu abu daud ya fitar da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmi sahabbai suna sallah da takalman su ana cikin sallah sai sahabbai suka ga annabi ya kwabe takalmin shi sadaf ya cire kun fahimta su ma me zasu yi kenan annabi ya cire takalmi ne kai ka bar naka su ma duk suka cire nasu sai da aka gama sallah sai manzon Allah ya wayo ce da su ya ku sahabbai me yasa daga kun cire takalman ku suka ce ya rasulullah mun ga ka cire naka ne waye zai bar nashi a kafa annabi ya ce ni mala'ika ya ce mun nawa akwai najasa ne to kowa ya gaya muku ina fatan fahimta sai ce to ga instruction na gaba daya daga yau duk wanda ya zo sallah daga cikin ku kafin shiga masallacin sai ya kalli takalmin sa idan ya ga najasa a jiki annabi ya ce kai sa kasa ya goge kafarsa ya goge takalmin nasa ya shige sallah takalmin sa ina fatan fahimta da haka sabai haka suke da sun zo masallaci kawai sai su duba akwai ruwa akwai abin da sai mu ce sa kasa kurkurkur ya goge abin nan sai shiga masallaci da kalmi ta wani hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ke khaliful yahuda wan nasara ku saba yahuda da nasara ku ringa sallah ta kalman ku domin yahuda da nasara sune ba sa sallah ta kalmi tarka shi ina fatan fahimta wannan tana ga cikin sunna da mutane suka kaurace ko dan basu santa ba ko dan barkanci yawa ko dan masallati an sa masa styles da duma da wannan kafa din amma dai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raya ta jawan na fatan fahimta an bace wannan abun ko amma in kika san kika je zaki damba da mutanen masallacin ba sai da ba sai ki kyale su kun bayyana kage ce ai ko za a tsaya ko sama tsaya ta kin da ya tabbata hadisin annabi yes wannan imanin ana so ku zama da wannan imanin ke zama cewa egga nika shenin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da umma ka biya ga annabi wa za ka yi biyayya gare shi amma akwai hikimomi annabi ba yana kallon wasu abu ya zura masa ido a maka ga goma ka yana kallo a Ka'aba amma bai cire su ba har sai da aka shekara nawa sai da aka shekara wajen 18 ko 20 sannan yazo aka yi fato maka aka cire su ina fata kun fahimta haka mala albani muke da shi a makar anan labrin zazzau sanda yake koya mana bulugul marami da aka zo kan hadisin abulugul marami aka tambaye manzon Anas cewa annabi yana sallah ta kalmi ana ce kwarai ko annabi yana sallah ta kalmansa mala albani ɗebo hadisan su fasala ya karanta mana su gaba daya mu ko muka je muka shiga da aiki duk masallacin da muka je ko za a yi masifa sai mun sallata kalmun mu ina fatan fahimta akai ta damba da mu karshe kayaniya cewa sai malai ce mana to tsaya ku ji inda kuke da iko masallace ku sallata kalmun ku inda ba ku da iko kuma ka ku ja ita fitina sai mutane su kasa ma fahimta ku kun fahimta sai mutane su mene su kasa fahimta shine kamar katin da muka je na hoto nace muku mene in kin je inda kike da iko ki aike da shin ba ki iko sai ki hakura in kin je kake cire hoton mai gida da na baban shi in baki sa wani sai maki duka saboda shi bai zo karatun da aka yi ba bai ji wannan wata kila bai taba jin wani karatu da aka faɗi wannan hadisan ba mai yuwa ma ya je gidan wani babban malami da ake gani a ƙasa ana ganin babban malami ne amma ya kangare wa hadisan annabi yayi kunnan koshe guye masa tawili ko yaki ya zaki ki ganin da wannan mai gidan nake cewa wannan abu ba daidai bane sai ta hanyar karatu tura mai mai gida ga wani karatu kaje wannan abu da aka mana ga kaza ga kaza ke involve din shi zuwa karatun ya ji shi ma tukuna amma ke naki sai ki la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah sa kun fahimta da haka muka daina sallah da takalmi a masallatan mutane sai a namu yawa kaga duk wannan kafir da kasa din nan ka zo kake sallah ta kalwa mu hana ka ba dan mun san sunnan manzon Allah shi to amma ka gan ka je Kaduna kan ku Abuja ka ga mutane sun sa wannan kallan kallan kafir din kai shiga wasu wasu yadda ba Allah samu dace to amma dai magan ta kawo nan shine cewa annabi ya hana yawo takalmi a cikin masallin makabarta wannan kuma Allah shi annabi shi san hakikanin hikimar da yasa aka yi ka Allah samu dace مالك وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وروى الصحيح عن أبيه أبي الحياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنات أيكيك زواج أبن النبي أيكيني جريشي شيني الله تدعت مثال إلا دمسته karka bar wani mutum mutumi face sai ka shafe shi wala qabaran mushrifan illa sawaitahu ko kuma kabarin da aka daga shi to sai ka daire ta sha zama daidai da yadda sunna ta zo shine kada ya ce da abin nan dani dai ne ko dani ko da manta ma'ana dan mai tozo amma kada zama tudu haka wanda a gani shi a sama wa fi riwayatin a wata riwaya kuma sai ce wala suratan illa damasaha karka bar wani hoto da na wani babba da ake girmamawa face sai ka share shi wa akhraja abu dauda wa tirmizi qala ulama una zahiruhu man tasnimil qabli wa raf'uha wa an takuna ladiatan wa qad qala ba'du ahli ilmi wa dabajun ila anna hadha intifa ma'mur bi bizarati to wannan sune dai kusan karshen hadisi da malam ya kawo game da wayannan wannan mas'aloli insha Allah ta'ala. Da fatan mun gamsu akan cewa ba a sa makabari, ba a sa mene, ba a sa wake da suna kabari a masallaci, sannan kuma ba a bar hoto a masallaci, sannan ba a zaba kan kabari, ba a kallon shi kuma ana sallah. Kabari abinda ake masa kawai shine an hada shi a dan mai wannan dan tozon da ake, sai in ta kama sai a san kara san alama, sai ka dauki wani abu haka kaman dutse ko mamara ka sa, kaman da muke gano suna kuma in sai muke samu kaman five haka, wani ko ya samu ko ashkalo ko menene haka, sai a dan sa wanda yake ba rubutu ne akai ba, wannan ba laifi bane kuma sunna ce, ya kamata a yaka. Kaman na Fatima Allah kara mata yarda ta yi wa kabarin Sayyidina Hamza, ka ta sa mishi wani dutse haka da take garewa in ta je ziyara, wanda ke baffanta ne za ku tuna, in ta je ziyara a can Uhud inda aka ce suke nan, da ka je ta zirce shi haka, babu laifi in kin je babanki ya rasu ko wanki ko mai gida ko wani abu, don haka dole ta fara da mutum, ki ce a sa miki dutse kaza, wanda in kun je ku gane, ko kuma in sun gama ki ce a zo a kai wajen ki gani ke ma, sai ki ringa zuwa kina masa addu'a, abin da mai kabarin kabata ke bukata kenan, yi masa addu'a da sadaka da aikin alkhairi. Ina fata an fahimta, ina nufin aikin alkhairi, gina masallaci, gina kaza kaza, sai ki ce Allah kai ladan wajen abin da yake bukata kenan, amma bai bukata wani kambamawa da surutun mutane. Allah ya samu dace, kuma kai ma ka dage kanka alheri ta yadda ko ba ka dare za a ringa maka addu'a. Kun gane yanzu kun ga malam Albani irin alkhairan da yake samu bai da rai, amma ba wai mu daliban shi ba, da kullum za mu ce rahimahullahu ta'ala, wallahi abu zai baki dan express din zai wuce nan wajen, sai ga ya ce Allahu akbar, Allah jika malam, sai ya karauta burr ya kara gaba. Ina fata an fahimta. Shi dan yaswa din da muka kalle shi kanshi yayi wani suma irin sabab din nan da Hansdam ne ko Wizi
Hansdam
din nan haka, amma shi ma yayi da cewa malam Albani abin kirkin da ya kamata ai masa addu'a. Ina fatan fahimta. A mota in mutun zai ce wani sai ka siya dan tsaya ma tukuna, ya dan kallaye addu'a sannan sai ya dan kara gaba. To ki kokari ki zama mutun ne kirki, kai kokari ka zama mutumin kirki ta yadda har zaki tana da kai maka addu'ar alkhairi. Ina ba dan fanci wannan abu. Allah ya sa mu gama lafiya. To malam mu je, bismillah.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim من همزه ونفثه ونفثه. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
نعم طب الله مدعوكي تنسكيس قدوان بياني كان سودي وإنما أصاب الكافر. Allah ce sai quluna thalathatun radi'uhum kalbuhum, da sannu wayannan ahlul kitabi yahudu nasara in suna tattauna akan ashabul kahfi, zaga suna magana da jahilci rashin tabbas da zato, sai su ce thalathatun ai su uku ne samarin, rabi'uhum kalbuhum na hudun su shine karansu, wa yaquluna khamsatun kuma za su ga tana cewa ai su biyar ne, wasadisuhum kalbuhum na shidan su kuma shine karansu. Allah sai ce rajaman bilgabi, wato jifa a cikin duhu, shine rajaman bilgabi. Wannan kaman karin magana ne a ce wane na jifa a cikin duhu, me zai jefa, ai bai san abin zai jefa ba, ina zai fada bai sani ba, ma'ana in mutum na abu a bisa jahilci da zato sai a ce da shi rajaman bilgaibi. wato duka bangaren guda biyu da wanda ke cewa guda uku ne na hudu kare da masu guda biyar ne na shida kare dukkan su suna magana ne bisa ga tauda rashin sani kawai kenan ba su ilimi akan wannan keke da keken asabul kabi amma suna da sani masani ya cewa lalle an yi wasu matasa waɗanda wannan kissa ta faru akan su amma hakikanin adadin su ba ba su da ilimi akan wannan abun ilimin ya bace masu sai Allah ya ce kuma wa yaquluna sab'atun akwai bangare na uku sune ma cewa su bakwai ne wa thaminuhum kalbuhum na hudun su kuma na takwas din su shine karan su anan sai Allah ya ja baki shiru bai ce rajaban bilgibi anan ba bai ce kuma daidai bane kun fahimta to shine sai wasu malamai suke cewa to wannan ishara ne akan cewa wa'annan kashi na uku sun cinka domin Allah bai kawo labarin da ke banna ne ƙarya ce ja baki shiru idan har kuskure ne to zai kuskurantar da wa'annan kamar da kuskurantar da mene masu cewa su hudu ne uku ne hudu biyar ne shida a shida bakwai ne an kuskurantar da su cewa rajaman bilgaibi amma suka ce bakwai ne na takwas din su karan su sai amma Allah bai ce ba haka bane wanda na cewa wa'annan su bakwai din kenan dan haka Abdullah dan Abbas Allah kara masa yarda kamar da Imam Qurtubi ya kawo yace tab Imam al-Tabari yake cewa dan Abbas cewa ke tabbas ni ina daga cikin waɗanda ɗan kadan suka san adadin wa'annan yace wa'annan sunanin guda bakwai din haka Imam Ibn Taymiyyah shi ma ya tabbatar da sauran malamai kusan sun tabbatar da aka cewa lalle wa'annan guda bakwai din su wani suka ce guda bakwai ne takwas din shine kare wannan sun dace da daidai shi yasa Allah ya kyale su bi masa raddi ba ina fatan fahimta sai Allah ya ce qur rabbi a'lamu bi iddatihim annabi ka ba su amsa cewa ubangiji na Allah shi ne mafi sani game da adadin wa'annan mutane ma ya'lamuhum minan nasi illa qalil cikin mutane ba waɗanda suka san hakikanin wa'annan adadin sai mutane ɗan kaɗan kenan akwai ɗan kaɗan sun san adadin har cikin su banu Isra'ila ɗin da kuma cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu wan gamsu da bayanan da malamai suke cewa wa'annan mutane guda bakwai ne na takwas ɗin shine karan ina fata mun fahimta to sai Allah ya ce falatu marifihim kada kai musu fihim ai fi sha'ani ashabil akafi din kakka ja'in ja game da su wa'annan ashabul kafi din illa mira'an zahiran sai da fa ja'ija wanda take mai sauki ja'ija zahiran warisce wanda ke bayyinan wadihan wasu fasara kuma ja'in zahira da cewa ala yaqinin wasiqatin sai dai in ja'in jan zai zama ba musu ne za a yi na uwa ka uba ka ba musu ne da abisa ilimi da fahimta musu ne wanda ba zai kai zage zage ba to wannan kan babu laifi ka yi janja da su akan wannan matsala idan ya zama da wannan amma in tattaunawa za ta kai ga uwa ka uba ka za ta kai ga wani abu mara amfani Allah ce kake wannan janja da su din akan wannan ahlul kitabi din in ma so ce su sun zo ce maka kaza da kaza ne sai ka ce ni dai ba haka na sani ba abinda Allah ya faɗa kaza ne amma kar ka tsaya ya manzon Allah kana musu da su ka ce kaza su ce kaza Mallam Sa'adi yace yana ga cin abun fata lokaci ba. Shi yasa kun ga aqida mu ta ƴan salafiyya ba mu yadda da musu a cin addini ba. Sai shi zaka ga cewa wala numari fi dinillah. Mu ƴan salafiyya ba ma musu ai ta kayaniya akan addinin Allah. Sai dai irin abin da Allah ya faɗa illa mira'an zahiran. Sai wanda ya zama akwai tabbacin fa'ida a ciki. Ina fatan fahimta. Don haka irin wannan a ce a zo ai muqabala za a muqabala da wani da wani an sa ranar muqabala muqabala fa da an san fa ba wanda ya anshi ra'ayin wani a ciki a ce za a sa muqabala tsakanin ɗan ɗariƙa da ɗan izala ɗan ɗariƙan da an san ɗan ɗariƙa ne jalt ya riga yanke shawara ɗariƙa zai huwa ɗariƙiyun wa wasiyatu lin nas an yi tadarruqu kowa ya zama ɗariƙa a wajen shi ko irin wannan kace za ka zo kai muqabala da su me za a yi za a bata lokaci a yada shubha. Ina fatan fahimta. Zaka a ce akwai muqabala tsakanin ka dan shi'a na gani kashe ni, sai zama za a bata lokaci a yada shubha. To amma idan akwai wata maslaha da ta bayyana zahira, ya halasa a je ayi kamar yadda aka yi da Abdul Jabbar dan gidan Malam Nasir Kabara a Kano, wanda muke mai da shi Malam Gaba Gadi sunan da aka same kenan, wannan da ya ringa zagin sabon manzon Allah yana bata manzon Allah din nan. To kaga matsala ta bayyana a zauna da shi, saboda ya riga ya da wasu shubohi sun kama kwakwalan jahilai, har wasu ma da suke gan daliban ilimi ne su ma ya samu shuhar. To idan ba a zauna an tattauna da shi an yayye wannan shubha ba, to sai ya zama ya ci mutane da ya da shubha ta tabbata. Da haka ni ina ga cewa da na goyi bayan cewa lalle a zauna da Abdul Jabbar akan wannan matsala, ta da wasu na ganin ka zauna shi babu matsala, amma da aka zauna shi an matsala ta bayyana, musulmi sun yi kuka sun yi farin ciki. Allahu akbar. Wa yawma idhin yafrahu almu'minuna ko bi nasrillah yansur man yasha. A ranar sai da musulmin duniya kaf suka farin ciki wanda suka ga wannan muqabala din, dan an kure makareci an gani. Ina fatan fahimta. Ka ce annabi yana mata suna mai kwarkwasa, suna zuwa suna gano mai mata. Annabi kun ce, ka ce annabi an ce wai kawali ne, wai annabi na neman matan mutane yana kaza. To a ina? Ka ce a Bukhari. To ga Bukhari na a gaban ka, gashi a gaban bude ka nuna mana. Ina fatan fahimta. Ka ce kuma lokaci bai ishe ka ba, aka ce to fara in lokaci ya kore sai a kara maka. Ka ce kai dai lokaci bai ishe ka ba, kuma duk masu magana minti 15 aka basu su sun yi nasu bayanin, ba sun gama bane lokacin ya kure suka tsaya. Sun ce to sun kara maka naka lokacin nasu lokacin, amma ka gyara rawani, ka sauke, ka juguda, ka yi zuba, ga fanka tana fuskantar mutum mala. Eh, har da AC, da AC da fanka tana fuskantar ka, mutum na ta zuba. Allahu akbar. Allah saka su malam Kabiru. Eh, ayaki bu da na gogogo da malam Rabiu, Dr. Rabiu da sauran malami, Allah saka musu alkhairi da malam hoto da yayin su ko Allah ji kansu da rahama. Sun hada mai zafi, nuna mana ka dai ce akwai, to nuna ga Bukharin nan. Ina fata an fahimta. Bukharin dai ba kai kadai kake da shi ba, ka ce ka koyi a wajen babanka ne kadai malami, ban wani iyayen malamai ne sun karantar da mu. Mun bo in malamai a zauri sun kar doga ga mana ga inda waje yake. Ina ne aka ce annabi yayi kwartanci? Nuna. Eh, to ni dogon bayani ne, ya za ka kasa din awa daya matsayin annabi Muhammad? Aka ce a ba a maka musu matsayin manzon Allah ba, kowa yana son manzon Allah, ba kai ka kowa son shi ba, amma fara yin bayani. Ina fatan fahimta. To kun ga wannan maslaha shi ta bayyana aka zauna. Wallahi da ba a zauna ba, da yanzu ba a san inda aka jefa mutane ba sakamakon wannan maganganun nasa. Sai a ce to ya ce a zo a nuna mai gaskiya zai bi, malaman sun kasa ke yana da gaskiya. Ina ba ta fahimta. Ina ba ta fahimci wannan abu. Allah samu dace. Don haka ya kamata masu da'awa duk inda suke su fahimci wannan matsalar, ba da wani ya ce muqabala dan kai kana da likace eh a zo a yi ba. Wasu malaman masu da'awa ma saboda rashin wayo, ka gina ka establish majalisin ka fa, mutane na zuwa suna saurare, kana ga musu gaskiya. Wani dan bid'an ya rera ka baka da wayo, sai ce wai zai zo majalisin ka kuyi muqabala, shi bai da dalibai. Amma su wake zu daliban ka mai da su daliban shi, ya bassa sa musu wannan shiboyi din, ku lura ba. A'a, sai ka ce mana eh muqabala kake ji eh, to koma can jekaccen ni ba za mu muqabala jekaccen ka kanta dalibanka abinda kai da shi, niwan kan dalibai na abinda da shi. Kun fahimta? Idan ka ce mai zo ku muqabala kai da shi, sai ce a waina so ne a zauna a gaban mutane. Ashe ka ga yana so utilize din mene, your personality, daraja da kake da ita da sunan kai, amfani da shi taka ya kai inda yake so. Da haka mutane su kula da wannan abun. Amma musu ai kace me a cikin addini ana ta yi, ana ta yi, wallahi wannan barakacin aqidar mu ta ƴan salafiyya ko ta ahlus sunna gaba daya, duk wani littafi da aka rubuta yake bayanin aqidar ahlus sunna sai yayi babi guda akan cewa ahlus sunna ba sa musu akan addini ai taunukuma ana wannan ba sa yi amma kuma za ka ana cewa akwai manazara da aka yi da Bishr al-Marisi da wannan wane da Al-Qitani wani malami shi kuma gabata da Ahmad bin Hanbal da sun yi da wayannan tattaunawa akan yi haka din idan maslaha ta bayyana akai gabata ina fatan fance wannan abu to anan Allah ya hana manzon Allah cewa fala tumari fihim kakke musu akan wayannan asabul kafi illa mira'an zahiran sai musun da yake akwai masala a cikin sa akwai tabbatar da gaskiya akwai abin nan wala tasabti fihim kar kuma ka tambayi kakka tambaya game da su asabul kafi kakka tambayi ahlul kitabi ko wani mutum a bayan kasa game da su minhum daga cikin su ahlul kitabi din ahadan kakka tambayi kowa game da su abunda Allah ya faɗa din nan ya wadatar ba sai ka tambayi wani ba jama'a na fatan fanci wannan abun to anan ne muka ce kun ga a daidai wannan aya din Allah madaukakin sarki ya karantar da mu cewa akwai abuwa guda ku dai kamata mu faɗa mu fahimta a ciki idan maslaha idan abuwa za karanto akwai sabani a cikin matsala cewa wasun ce kaza idan ka fara faɗa al-Imam Ibn Taymiyyah cikin littafin sa muqaddima na tafsiri da yi sai ya ce idan har ka kawo sabanin malamai to zaka isti'abin abin ka faɗa ne mazhabar wani sun a matsala kaza malamai sun sabani wani ya ce kaza sai ka faɗa dalilin sa wani ma ce kaza ka faɗa dalilin sa in ka gama kawo sabanin na malamai to ba cewa zaka yi to shikenan duk wanda mutane suka dauka yayi ba Allah ya sa kun gane maganar sa ba sai aka yi duk wanda ai shikenan to ai sabanin malamai rahama duk wanda ka dauka yayi a'a nan ma Allah ya ta haƙiƙi kai ma in ka gama kawo sai ka ce to amma cikin waɗannan maganganun malamai waɗannan guda kaza kuskure ne wannan guda da ce ta daidai saboda kaza Allah sa kun fahimta da haka kuskure ne a zuwa ce maka eh malamai sun sabani don da ka dauka a'a Imam Malik ya kaulani mutalifani hal yakunani sawa'an jami'an maganganu guda bi masu cin karo da juna ce kuma daidai ne zai wa ce yanzu rana ne kuma yanzu dare ne dole da rana ce ko ba za a ce dare ba to haka idan aka zo maganganu ba cewa za a dole ka dauka yayi ba kawai a'a a duba wanne ne rajihi wanne fi kwasa da daidai din sai a ce to wannan shine daidai din ina fata mun fahimci wannan abu wannan aya tana kantar da mu wannan masala ta farko san daga cikin maslaha da wa fa'ida da wannan hadisi aya take kantar da mu mun cewa hana musu a cikin addinin musulunci sannan kuma wannan aya tana kantar da mu cewa tambaya ana tambayin mutane ne masu ilimi a kansa domin nan annabi ya hada manzo Allah ya tambaye su dan ya tabbata ba su da ilimi akan matsala din suna cikin rudani to malaman da suke masu rudani ko su kawo rudani su bai mu da mutane sai sun dauko ka kai sun yawo da kai ba su ba su aji kawo je da kamata ba kun fahimta dan akwai malaman in masu fatawa in suke bayani sai su baka a rude to malai yace ba za a yi masa tambaya irin wannan mutanen ba kamar da malam Sa'adi ya faɗa cikin wannan littafi nasa na tafsirin alqur'ani mai girma kun fahimta ko Allah ya samu dace kun ga Imam Sa'adi yake cewa fa fiha dalilun ala man'in alal man'in min al-istiftahi man la yasluhu lil fatawa wannan aya akwai bayani akan cewa an hana ka tambayi wanda bai dace a tambaya ba ina fatan kun fahimta akwai wani wata shegantaka da naga ana yi a YouTube akwai wannan nan wani dan film ne wani tsoho wai yana film din Hausa ban dai san sunan shi ba za ka shi yana da gemu haka wani lokacin haka me sunan shi ne kun gane shi wai a matsayin malami yake mutuwa a matsayin alƙali wai sai aje shi wai hadda littafai sai aje rusul qur'anai na wani masallaci wai ana mai tambaya wai yana bada fatawa kai laqad hazulat wannan ci mutunci addinin musulunci ne addiya da mutuncin da ya kamata a tambaye shi dan bid'a ne ma ko da yake nan sannan ina mutunci waɗanda ake tambaya ba ana ku ji malam ana tambaya ne mutane malamai masu war'u taka tsantsan a cikin addini masu kamala ma tsoron Allah yaushe dan kin ya zama mai mutuncin da kamala za a mai wannan abun kuma ina banda shi me zaka je ina faɗa wai shi ma malami ne kuma ana tambaye shi kuma ka san wanda ba san malinta ba da tambaye shi ba a tambayi irin wayannan mutanen kamar da malam zaku zo ku ji ya fada ina ba ta fahimta to ko a cikin angoku wai da an ga wannan tin bai dan kulkan usazu ina ba ta mai dan sabuun aljihun shi haka ya dage wanda dan aswakin sa haka wai da matsala sai a ji a tambaye shi shi ma shi kuma saboda soko ne sai ba da fatawa ina ba ta fahimta kuna da wani matsala to waɗanda ake tambaya shine malam sa'ad yake faɗa cewa na farko fa fiya dalilun alal man iminisib ta man laisul fatawa wannan aya tana nuna mana hani ga tambayar mutumin da bai dace a tambaye shi ba to waye dace a tambaya sai mutumin da ke sai malam ce imma li usurihi fil amril mustafta fihi ko dan gajiya wasa takaita wasa ga abinda zaka aka tambaye shi akai saboda bai da cikakken ilimin da kamata a tambaye shi akai auli kaunihi la yubali fi ma takallama bihi ko kuma saboda soko ne baya damuwa da duk magana ta fito a baki sai faɗa kawai bai kallan me zai je ya dawo domin jama'a ko da fatawa aka tambaye ka zaka karanta cewa me zai je dawo ai je kun lura wata tay tambaya amma sai ce bazan ba da amsa ba sai dai ta zo mi magana da ita ko haka ne ko ba haka ba yes saboda na san ita tambaye tana da implication idan na fade ta a nan wajen wata za ta je abun bai dace da ita ta dora akan ta hukunci akan shi karatun zai ke ta fita daga nan ba sai inda za shi ba wani kuma yaje ya hukunci saboda na fanci abin yana da alaka da shaksiya ta wasu to idan na fadi wannan fator wasu ka dauka suka dora akai kuma fa kuma exactly da ta zo muka tattauna da ita abinda nake tsammani sai gashi ya bayyana wanda da na bada amsar zahirin tambayar sabanin hakikanin matsalar ne ina fatan fahimci wannan abu da haka ba komai ne mutum zai fada ba dole mai fatawa zai riga kallon me consequence me abinda fatawar shi zata hukunta me zata isar da haka ni wallahi daga cin karatu a cin abinda ke ban tsoro wanda ban san shi ba irin fatawa mala ni dai Dauda ina ga cin abinda ba na so fatawa tsakani da Allah saboda malin cewa zaka eh ya kamata ko bai kamata ya halatta bai halarsa ba wani kawai sai je yi na fi so abinda naga malamai sun karanta in karanta a wuce ni ma na faɗi maganar malamai ne ina fatan fahimci wannan abun Allah kiyaye wasu ma za ga son su ga an ga masa fatawa sai ga mutum ya je sai fili wai filin fatawa a gare redio ina fatan fahimta wani mako da kan je ga rubuta fatawoyin tambaya Allah ga mata malam me hukuncin mutumin da yayi azumi kaza assalatu wassalamu ala nabi ina fatan fahimta kai ko ba ga ke ba shi ma wai dole zai mai fatawa kai dan uwa baka san mai fatawa bane wallahi kun fahimta yawa to akwai wata mata tana nan mai gararin ma ita kuma wai kuma mata kun hada mata kujeru kun ce sai an samu mace mai tafsiri dole tana nan ana sa ta bayan magana ko bai isha ne ko tana kace-kace da Qur'ani malamai sun mata nasiha ta bari ta ki ta bari ku kuma ta kuna nan musamman mata masu kudi yan boko ana ta supporting ta ai mun samu tamu ai addinin musulunci bari ku ji ba demokradiya bace demokradiya ne kace kai ma sai an yi da naka ko ya iya ko bai iya ba amma tana nan da wahala ta fassara aya ɗaya daidai idan aka zo jin sharhin kuma sharhin ya fassara muni kuma amma tana nan sa ta a radio kuma ita ma ana mata ba tana ba da amsa la hawla wala quwwata illa billah eh tana mene hour 24 ha don ake sa ta duka shi a wannan fadin zariya bane ne ake a wannan abu to ka gani saboda abinda muke ta da qad hazulat hatta bada min wazaliha kulaha shine kujiyaran malanta tayi arha kowa ma shikenan sai ya fada abin da yake so Allah ya kyauta to jama'a wannan aya tana tsoratar da mu kada ka tambayi mutumin da bai cancanta zama a tambiya cancanta a tambaye shi ba ko dai dan ilimin shi bai kai ba ko kuma dan ga ilimin amma bai damu da me zai fada ba me zai je da bai damu da shi ba dole kai mai fatawa ka zama kana da kan gado sannan kuma kana da lissafi. Ina fata an fahimci wannan abun. Sai malaki yake cewa walaysa indahu waraqun yahjizuhu, ba za a tambaye shi wato da bashi da warqo taka tsantsan a cikin addini yahjizu wanda zai kare shi daga fada abin da bai kamata ba. Wa idza nuhiya an istibta'i an hadha aljins, idan zama an hana tambayar irin waɗannan mutane ba cancanta ba, fanahiyu an fatwa, fanahiyu an fatwa min babu aula wa ahara, kenan shi kanshi an hana shi tambayar, an hana shi bada fatwa shi ba kamata. In an ce bi halasa a tambaye shi ba, to shi ma bai kamata bi halasa ya bada fatwa da kansa ba. Ina fatan fahimta. Allah samu dace. Wannan shine zuwa ƙarshen dogon tattauna da shi malamin din yayi. Allah ya taimake mu ya dora mu akan abin da yake. Allah samu dace. Allah bismillah.
Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha. ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
نعم. الله يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. يا من زعم الله كرك قارا ولا تقولن وأن اللام النهي نون التوكيد. Cewa manzo Allah kakka ƙara cewa li shay'in ga wani abu da kake so kai a nan gaba, inni fa'ilun dhalika gadan, kace zan yi kaza gobe. Allah ya ce manzo Allah kakka ƙara. Kun san dalili? Saboda in kun tana tun farkon tafsiri me ya faru, me ya sanda sauka suras su ahlul kitab, mutanen Makka ne suka samu manzo Allah zuwa ina, suka nada dalige, suka duka tambayo musu Yahudawa a garin Madina cewa da me za a ƙura manzan Allah a kai. Shi ne daga cikin abin da aka ce su faɗa. Kun gane na ƙura manzan Allah shi ne a tambaye shi labarin wasu matasa na kogo. Kun gane? To da suka zo ka tambayi manzan Allah saboda kwaɗayin da yake yana ganin za su musulmi, da sai ce babu komai, ku zo gobe za a ba ku amsa. Kun tuna? Shi ne sai da aka kwana 15 Allah bai saukar da wahayi ba. Shi kuma manzon Allah ya faɗi haka ne da kyakkyawan tsammanin cewa yau din zuwa gobe Allah ya zakar da labarin ahlul kitab, domin Allah ya san su din. To amma san da ya faɗa bai ce masu insha Allah ba. Kun gane? To sai zama Allah dan ya koya manzon Allah ladabi, sannan mu kuma mu ɗauki ladabin daga wajen manzon Allah mu koya cewa kada mu dinga gaba gadi. In za mu yi abu, mun ga kawo Allah mu sa a cikin wannan lamari din. Ina fata mun fahimci wannan abun. Shi yasa sai Allah ya kawo wannan abun. Baiwa ma Allah ya sa haka ne saboda mu. Akan sa manzon Allah bai dan a shar'anta mana hukunci. Shi yasa sai Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika, da dan haka manzon Allah wannan aka abu da aka yi maka wato dadabi ne. Kada ka ƙara cewa ni gobe zan yi kaza illa an yi sha Allah, sai in Allah ya so, ma'ana sai ka haɗar cewa in sha Allah. Idan ka ce za ka yi kaza gobe, to ka ce in sha Allah, kai ba gobe ba, ko an jima ne ka ce in sha, kai ko yanzu ne ka ce in sha Allah, wani a yi biyo ne zan ba ka za in sha Allah, ko kuma gobe ƙarfe biyar ka zo in sha Allah zan ba ka za, ko zan yi kaza in sha Allah, wani ta ringa shiga. Allah ta kun fahimci wannan abu. Da haka muwa musaba da insha Allah. Sai ya ce illa in sha Allah wa dhkur rabbaka, ka ambaci ubangijinka idza nasita, idan ka manta. Ma'ana wa dhkur rabbaka ai wa qul in sha Allah huwa dhikr rabbi huna, shine ka ce in sha Allah idza nasita, idan har ya zama ka manta ne ka faɗa. Abun nufi sai kika ce wance e gobe ko zan zo mu je waje kaza, ko za mu kaza za mu kaza, sai ki manta ki ce mene insha Allah. To kina tunawa sai ki ce mene insha Allah, bayan kin gama magana kenan. Me wa yanzu daga gama magana ki bai wuce minti ɗaya sai ki tuna ban ce insha Allah ba, sai kice mene insha Allah kun gane sai bayan awa biyar sai kike ta kai dan nan magana ba wance insha Allah ba sai ki muke ce insha Allah sai bayan kwana ɗaya kike tuna kai bance insha Allah ba sai kice insha Allah ina fatan fahimta to in Allah ya kai mu gobe za mu zo mu ji hukunce hukunce insha Allah ina fatan fahimta da wanda ake wa kafara na bai kafara ba sai Allah ya ce illa an insha Allah sai in ka ce in Allah ya so wa qul asa sannan kuma ka ce ina fatan an yi hadiyani rabbi li aqrab min hadha rashada ina fatan ubangiji na Allah madaukakin sarki ya shiryar da ni zuwa ga abin da yafi wannan wato ya shiryar ni da shiriya na fiye da wannan abin da ya faru da ni Allah tsoran akan shiriya fiye da wannan abu da yake akan sa yau na fatan fahimci wannan abu to ina so mu karasa wannan in muka tashi mu gobe muka zo sai mu tashi kan matsaloli din insha Allah ta'ala wallan karanta mu je lokaci ma yake nan insha Allah za mu jaburki anan sai Allah kai mu gobe sai mu tashi ayar da sauran kucce-kuccen da ke tsakanin kanta insha Allah ta'ala sai dai ko abun da zamu dan rage sharhi dan mu dan muja da gudu haka dan muna fatan mu sauke wannan sura din ne dan da ne tunanin har zamu shiga sotin Maryam ita ba mu gama da ita eh to me tambaye ni sauri ana manta ne
tana cewa game da daukar kudi
na'am
kudin yayanka ne ko yayarta
na'am
ta dauka gudu da sani ba
na'am
in ta tambaye ta ba za ta bada
na'am ita wannan tana tambaya wai kudin yayarta ne idan ta tambaye ta ba za ta bata ba ya halasta ta dauka eh ai ba nata bane koda na babanki ne ko na mamanki bai halasta ba ki dauka balantana ne yake ina fatan fahimta abu daya zai iya halasta in na babanki ne ko na mamanki ya zama ba sa baya baki abin da zaki ci kun fahimta kina yawo da sutura wanda yake a bakyama da sauran abuwa haka wannan malami suka ce ya halarsa anan kin dan san ya dan zo da wasu abuwa dan akwati an dan aje sai yake ce mama eh kin ga tunda babo bai ba mu abin da muke ci kullun akwai wadata gidanna amma kullun da yunwa muke karasawa kun san wannan abun uban yana da rowa wai in zai fita ma ya kullun sto din sai ya zo za a bude a gaban shi a dauka yana kirgawa kofi nawa aka sa kun sa kuma mutanen da suke yi wannan abun to wannan ma suka ce ya halarsa a dan iba bil ma'ruf gwargwadon abun shari'a ta hukunta wanda a al'adance ba za a ce kun yi banna ba nan sai ki dan iba mama a dan iba ai muku sutura a dan yi abun nan watakila ta fada ce ke eh na kika samu kaya ta dan adashi mu ne da barbarin mu na mata ina fatan fahimta amma dukiyar yake baya halarta ki taba mata sai inda ta baki musamman kuma a ce kina cikin bukaci kina cikin wadatuwa a cikin rayuwarki abinci baki gaza ba sutura baki rasa ba wanda yake kare mutuncin kanki ba babu dalili wannan abu abin da ya kamata wanda yake dauki kanta sai ki kwadi ki ma ki fara sana'a wanda yake samu tsira amma dai bai Allah ya dauki dukiya wata ba Allah samu dace na'am wannan mun ba da amsa wata ce tayi tambaya cewa ɗan boko haram sun ci garin su da yaki a wancan lokaci din kenan to sai ya zama idan an tashi binne mutane sai zama maza duk sun watsa sai mata sai mata to ina mata ce maka makawarta ya za ta dauki gawan ma sai su dan jawa kanin su dan haka ce su binne a cikin gida to za a yi da wannan amsa mun ka bar shi ne la yukallifullahu illa nafsa illa wusaha idan akwai wa a haƙe waɗannan kaburburan yanzu a maida su makabarta ayi ai wannan hali din ina fatan fahimta idan sun bace ba za a gane ko shikenan wallahi musta'an amma da za a gane inda kaburkan suke abinda kamata shine za a haƙe su a kwashe a je a kaburkan suke ciki sai a kai makabarta abin ne a can wajen ina fatan fahimta Allah shi ya ga wannan kiyola cewa ƴan Najeriya ina gudun muku tausayi ina tausayin ku kuna ta zagin Buhari kun manta da bala'in da aka shiga a Najeriya ana ta zagin Buhari ko dan Najeriya kaza ana ta zagi tsohon nan kaza kaza tsohon nan kaza kaza baharuwa ne bahariya wayo Allah ni dai ina addu'a kada Allah ya kama mu da laifin mu da laifin wawayen mu amma idan Allah ya ce zai kama da laifin wawayen cikin mu da tsinannin ƴan siyasan cikin mu to wallahi mun shiga uku wallahi irin rahamar da Allah ya mana bakin nafin ake yanzu ba wallahi matsalar kinnafin mai sauki ce akan matsalar boko haram da muka baro amma mutane sun manta ne Allah ne kyauta haka muna da lacca mai zaman kanta wallahi sunanta dan Najeriya insha Allah insha Allah yawa mala za mu yi laccar nan za ku san za ka ga dan Najeriya musab dan arewa kai sunanta kenan dan arewa laccar eh dan arewa dan arewa kam Allah ne kyauta insha Allah to shikenan ko to za mu ja burki ana na'am akwai mene gobe ba gobe alhamis ba au gobe juma'a to ba karatu gobe juma'a sai kuma ranar asabar insha Allah ta'ala ina jin gobe ba wanda ya karatu gaba daya sai ranar asabar ne karatun Allah ya kai mu abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada kurakuran kuma Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا دثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك فينا لا ارحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته